Kofi Garba ke cewa sai Allah ya kai.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a Virginia mai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya duk a Jamhuriyar ta Niger. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya kama mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Sunana Aisha Mu'azzu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. To sai a sake gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Maudu'i dai da zamu tattauna akai kalubale ne da yara mata waɗanda ba su yi aure da wuri ba ke fuskanta a al'ummar Musafulani, wadda waɗannan matasa matan suna kokawa game da yanayi da suke fuskanta cikin al'umma, wanda suke gani kamar ana zargin su kuma ana cece kuce game da irin rayuwar da suke yi na rashin samun aure da wuri. Ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda tattaunawar mu za ta kasance da manyan baki da na gayyata. Akwai Alhaji Ali Danash, babban dan siyasa a nan kasar Kamaru ta jam'iyyar SDF, Social Democratic Front, kuma a matsayinsa na mahaifi. Sai kuma Malama Ruqayya, malamar makaranta ce wacce take da dalibai mata. Sai kuma Malama Adama, yar jarida kuma matashiya. To da fatan za ku ba mu haɗin kai wajen sauraron wannan tattaunawar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa jami'una. Wannan abin da kika tayar kaman cewa kasancewar yaran mata har shekara 30 kuma ya zama ma har cewa wai in baban ya ce je musu miji ma ya zama kaman hukunci aka yi musu, ko a ɗaukar shi kaman wani babban laifi ne, ba wani abu bane. Tun somi ai ba a yanzu za duba a gani ba ai. Tun somi ina muka aje al'adunmu, ina muka aje al'adunmu na kabilunmu gaba ɗaya. Mun kasance kabilu ne masu kokoyo, munnan mun zama masu kokoyo, rayuwar kokoyo kawai muke yi. Wato ba ma komawa mu yi asalin abin da yake namu. A da ya muke ciki a cikin kabilunmu, a cikin al'adunmu, ai tsakanin iyaye da iyaye ake mu mata aure. Tsakanin aboki da aboki ake samu maƴa mace, ko ko ɗa namiji ma ake samu mishi mace. Tsakanin ɗan uwa yayyu da ƙanne, duk haka ake aurar da ƴaƴa a kowane lokaci. Ina tuna cewa wannan lokacin har wato zaki ga yaran mata nan wato har gani suke yi, wato yaran mata mu suna da mugun sa'a, domin su suna ganin aure abu ne mai wuya a gunsu. Yau ya kasance yau nan aka wayi gari duk wannan al'adar din mun zubar. Ba yanda za a yi magani wannan abin, kawai mu koma kan al'adunmu na da, mu dosa aure da ƴaƴanmu tsakaninmu. Muna kawai a tsakanin abokane da abokane, a tsakanin makwabta, a tsakanin zaman lafiya da komai da komai. Mu koma dai rayuwarmu na asali, kada mu kasance kullum a kan rayuwar kokoyo. Domin an ce wayewa ne, domin wane ne, domin wane ne, wane har a bar yara, wato har shi dole ne shi sun samu muku miji sun kawo. Wannan ka ai wani babban jarabawa kuka dora ma yaran mata, babban jarabawa ka dora musu, da kaman wuya a dora musu wannan laifin. Yaran matanmu nan ba su da laifi, laifin din ma akan al'ummanmu ne gaba daya, akan kabilanmu na Hausawa ne gaba daya wannan laifin kirki. Shi dai a nemi a gyara. Gyarawan kuma shine a koma kan al'adun gargajiyanmu na da. Ba mu koma kan shi ba, lalle kuwa abin na da yawa, ba daga kan 'yan mata ba, har daga kan 'yan maza, har da kan cewa ma za a kai ma za su samu mata da mata suna aure, maza da maza suna aure, tunda mun ce za mu bar musu 'yancin kansu su yi abin da suka ga dama. To kin ga da kaman wuya, idan ce muke magana yana da yawa, sai don mu shi hankali hankali daki daki. Amma bayanin farko shine wannan
akan maudu'in mu na yau. Ni abin da zan iya faɗa a kai shine waɗanda suke damu mu, zan iya faɗa mu 'yan mata ye, ko waɗanda suka yi aure suka fita, yaushe ne zaki aure, ko ce ƙawaye ko iyaye ko wasu dangi, waɗanda suke damu mu ɗin suna manta cewa aure rabo ne. Idan Allah bai saukar da rabo ba, ba yadda zaki ke aure, domin zaki ga kina da samari da yawa, amma ba wanda zai zo miki cewa kina son kira aure ba. Zaki ga kina da manema ba na gaske a ciki wanda zai tsaya ya ce maka yana so ya aure ka da gaske. Amma akwai wasu kuma suna gani kaman kai ne baka so kai auren, bayan Allah ne bai saukar maka da naka rabon ba. Domin idan rabon ka ya sauka, idan Allah ya kaddara cewa, ko in ce idan Allah ya ce zan dauke misalin gobe bai sai wuce ba ke aure ba, zai turo miki da mijin aure, kina so ba ki so auren din sa daura, kuma zaki tafi dakin ki idan daman kaddarar ki ce. To akwai kuma wasu da suke zaba, kashi ga kowa zai zo mata da zancen aure, amma ita kuma sheta ke ga hankalinta bai kama su ba. Ina gani kaman irin waɗannan ne ake ta damun shi, sai zaki aure ke ba zaki fitar da mijin aure ba ne, ke kaza 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 kaza. To akwai su da yawa, kashi ga akwai maneman da yawa, kuma kowa na son ta da aure ne, to ita kuma ba ta so. To wata kuma za ta ga kaman wannan bai da mota, wannan bai da iPhone, wannan a bai da na kananan moton, mu anan muna fada moto dam. To irin su moton ne, irin abubuwa haka ne nake gani wasu zaba suke yi har su kasa zaben nagari. Wasu kuma basu samu bane, shi sa har yanzu auren din an kasa yin ta.
Malama Ruqayya, yan mata suna fuskantar wato kalubale a yayin wani hasashe da muka yi, kuma muka ji daga bakin ɗaya daga cikin yan matan, ko kuma na ce a wasu lokutan muna sauraron da yan mata suke magana da cewa suna fuskantar wato kalubale yayin da suka kai wasu shekaru a unguwanni. Ana yawan tambayan su mai yasa kuke zaune har yanzu ba ku yi aure ba da sauransu. Kuma wasu lokutan din ma ba mutan waje ba ne, masu iyaye ne na cikin gida, wanda za ki gani har wato mahaifi zai zo ya tsaya ya cewa diyarsa idan ba ta fito da miji ba, to zai yi gaggawan yi mata aure ko da wane ne.
A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. To an wannan matsala dai akwai abubuwa da zai su kenan, ko guda ɗaya ko guda biyu ko ma fiye da haka dai, wanda zamu dan tsakulo shine mafi yawanci yara suna kaiwa shekara 20 zuwa 30, 25 ko zuwa 30 ba su samu aure ba. Wa'ansu ko zamu ce ba su samu manema ba, ko Allah bai kawo ba, amma dai farko abin da zamu ce Allah bai saukar musu da lokacin auren ba ne. Wa'ansun su kuma suna nan sun samu wani yasa su dinga jira, suna ta jira yana bata musu lokaci. Shi ba zai zo gida ba, shi kuma lokacin yarinya na tafiya shi yana zaune, shi zai iya yi kaifan mai aure yar da zata zo ta haifa, amma shi na ja mata lokaci. To shi yasa wani lokacin wasu lokutan din iyaye maza suke ce a tuntube ta aji ta samu wani ne, ko ya in bata samu ba shi baya gaji zai iya yi mata aure da duk wanda ya zo. Wa'ansu kuma ba su samu ba ne, wa'ansu kuma sun samu suna ta zaɓe. To kun ga wa'ansu kuma sun shashantar da kansu ne, ba su samu wato nutsuwan ba. wayan su kuma ga sunan nitsatsun ne da Allah ne bai kawo ba to wayanda suke nan nitsatsu Allah bai kawo ba iyayen su ma su dan daga musu kafa abin na Allah ne wayanda kuma su ce nan babu nitsuwa ne ko kuma akwai masu yaudaran su so kuma su fadaka su san cewa su mata ne lokacin su na tafiya
aito wannan kalubalen da wayannan yaran mata suke fuskanta kamar yadda muka saurare Adama wace ta mata tofana ta albarkacin bakin inda ta yi bayani akan cewa wasu lokutan su suna son auren manemai suna iya su zo ki gan su birjib amma kuma ba da nufin auren suka zo ba to amma kuma mutanen anguwa sai su ga kamar sun samu maneman ne amma kuma sun ki yin auren to me za a fada da wannan
abinda zamu ja hankalin wannan duron da sai ko Adama ce da kuma sauran ƴan mata shine ki san cewa ke mace ce lokacin kina tafiya shi kuma namiji ne sa'annan ki sa kan ki cewa ba kowanne namiji zaki saurara ba wance da aki ba daga mutun ya zo ma yarinya magana ta san cewa daga yace ina son ki sai ta ce to turo magabatan ka su ga babana kawuna ko babbana to idan kika gaya mishi tun a farko hakan nan amma yaudare ne ya tafi bai zai dawo ba ba shi kin tara su sun ga yawan su ba domin wayansu yaran da wayansu iyayen suna so a ce ayyan su na manemai guda kaza ita ma tana jin da tana manemai kaza wannan zai bada waya wannan zai bada kaza wannan zai bada kudin shayi wannan zai bada kaza tana gani kamar ta isa amma ta san cewa lokacin tana wucewa ba shi yasa muke son mu jan hankalin ƴaƴanmu mata su san cewa mace kamar firawa take lokacin da ya tsiro yana tsirowa lokacin da ya fure-fure shi na kayatar da kowa amma wani lokaci sai so mai ya mutsewa yana bushewa daga ai maganar ta agun tsofaffin samarin ko kuma samarin daga baya sai su ce a wannan tsohuwa sa'an wani sa'an mahaifiyata ga lokacin da ya ta
babu wata sana'a ta gari ko kuma aiki da mutum yake gudanarwa da al'umma ba ta amfana da yau a cikin shirin wakiliyar mu Maimuna Tsadi ta tattauna da wani da yake wata daddakiyar sana'a wanda take tun iyaye da kakanni mai matukar muhimmanci a cikin al'umma duk ko irin kalubalolin da ke tattare da sana'ar gare ki
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam kana iya ka gabatar da kanka
Alaikum assalam wa rahmatullah sunana Mutari Hamisu Muhammadu ni dannan Baminda ne kuma nayi karatu a nan Baminda daga makarantar primary zuwa secondary har jami'a dukannin hakan nan Baminda a yanzu ni malamin makaranta ne sannan kuma banda cewa ni malamin makaranta ne ina koyarwa yara ma wasanni hakan nan kamar na volleyball ko boxing da sauransu
malamin tare shekara nawa ne ka kwashe kake horas da dalibai kamar na kasancewar ka malamin makaranta kuma da wasu ayyukan da kake kuma a gefe kamar horas da yara volleyball da sauransu wasan kwallon kwando kenan ko
tun da na fara karantarwa yanzu na karantar kumfiye da shekara 23 da yan kai a makarantar secondary
malamin tare mun san cewa karantar da yara wa'inda suka fara balaga ba abu ne wanda yake da sauki ba to su kalubale ne kake fuskanta da wa'innan yaran
haka ne sanin mu ne yara wanda suke cikin farkon balaga suna da abubuwa da suke da shi ke tafiya cikin kwakwalwansu da yawa wato suna so su zama abin da su suke so wa kawunansu tunaninsu yana iya ɗiban su zuwa ga ganin ko wani dan kwallo ko wani dan fim ko wani attajiri ko kuma wani aiki wani sana'a dai da suka gani ta nan za ki ga kokulunsu na nuna musu cewa wannan abin suke so su zama kuma shi suke wa kansu inkiya suke saka wa kansu suna wani abin da suke kokoyo da shi a wajen ɗan uwansu ɗaliban ne suke gani yadda suke jan su da abin da su suke so su ma sai suna bin su suna biye musu akan cewa haka su ma suke so to wani abin da yaran suke yi mai kyau ne domin yana tafiya daidai da abubuwan da ake karantar da su wani kuma abin da suke yana fita hanya saboda haka mu aikinmu na malamai shine mu jawo hankalinsu zuwa ga abu wanda zai fi musu amfani da kuma abin da muka ga kokolwansu ya fi kama kuma da akwai alheri a ciki kusancewan suna gani cewan su yara ne wato ba sa ganin cewa shekaru na tafiya ko kuma lokaci na gudu garin abubuwan da suke dole ne mu hankaltar da su su sani cewa lokaci na gudu a yanzu ne kamace su fahimci abubuwan da suke yi saboda gobe sai mu iya ce kalubalen farko shine yara wani ba su da sa kai abubuwan da ake so musu da su yi su wajen da suke so ko wajen wasanni ne ko wajen koyon uwansu waɗansu samarin ne da sauransu babban ƙalubalen shine jawo hankalinsu da su san cewa abin da suke yi shine zai fi musu amfani na biyu kuma shine su san cewa lokaci duka ba na wasa bane mutum yana iya shirya lokutansa cewa wannan lokacin zai yi ayyuka kaza wannan lokacin zai bukaci takardunsa saboda ya yi nazari ya yi karatu ya muraja'a wannan lokacin kuma lokaci ne wanda zai iya tafiya ko wani wasanni na yara da sauransu a yanzu kuma za mu ga yanayi ya sanje na'urori sun shigo da yawa kamar yanan gizo-gizo su internet na da IE wanda yara yanzu sun koma komai za ka gaya musu da shi suke kokari su fahimci abu wato ta cikin sauki ba su so su yi amfani da kwalkwalwansu.
To malamin tarihi mai ya baka wannan sha'awar din wanda ka dauke hanya na karantarwa.
Sha'awar da ya fara ne lokacin da muka tashi muna karatun allo. Muna ganin da malamanmu suke karantar da mu su tashi asuba rana dare kullum duk dai abin da suke fama su gani su ga mun zan mutanen kirki. Sai na samu wannan sha'awar cewa ni ma idan na girma zan tarbiyyantar da yara saboda ga su ma sun zan mutanen kirki a rayuwarsu. To sha'awar da na ji kenan sannan na shiga makarantar karantarwa.
Malamin tarihi mun san cewa malaman makarantu suna fuskantar kalubale sosai a nan kasar Kamaru. To yaya kuke tafiyar da wannan lamarin din a wajen ganin cewa wato kun iya bakin kokarinku na ci gaba da karantarwa saboda ai duk wani abin da mutum zai yi yana buƙatar riba daga wannan abin da zai yi to yaya kuke tafiyar da rayuwarku saboda ga rashin biyan albashi amma za a biya kuma ba a biya akan kari wasu lokutan yana kaiwa kusan kamar yadda muka gani a baya da malamai suka fito suka aiwatar da zanga-zanga wasu shekaru 15 sun yi ba a biya su ba da sauransu wasu kuma gashi sun fito makarantar amma ba a tantance kuma ba a tabbatar da su ba.
Matsaloli na malamai yana da yawa daga cikinsu jin daɗin ma aikin da suke makarantu da ake tura su saboda su yi aiki wani lokaci ba makarantu ba ne ke dai fili ne kawai gashi nan ga yara babu abin aiki wanda mutum zai aiki da shi kamar wanda suke karantar da science wanda za su yi amfani da su na'ura na karantar da yara babu su amma kuma ana bukata wannan malami ya karantar da yara waɗansu makarantun kuma suna nan ne hakan nan balle waɗanda suke aiki malamai ba a biyan su waɗanda ba na gwamnati ba wani ma na gwamnatin ma ba a biya a kan lokaci ko kuma kuɗin da ake biya yana da ƙaranci wanda baya iya taimako saka malami ya yi ƙoƙari sosai su littattafai sababbi wanda suka fita saboda ganin sababbin yadda abubuwa suke tafiya a duniyar yanzu na magana na'ura da sauransu na uku ci gaban malami don malami shi ma yana so ya ga yana ci gaba yana ƙara ilimi yana so ya ci gaba a nan gwamnati ba ta bari malamai su samu su ci gaba sosai yadda ya kamata su ma za su ƙara iliminsu akan waɗansu abubuwan da suke yi sannan akwai wani abu da ake kira su advancement na malamai wanda a kowane shekara biyu gwamnati kan iya ƙara musu wani abu akan albashinsu wani lokaci shi ta kakani kayi ake samu dan kadan ma daga ciki a cikin wahala to shi yake saka akasarin malamai suke barin kasa suke so su tafi wayansu kasashen daban saboda jiyan bukatunsu a nan kuma ta namu nahiyar ga wannan yaki na masu harshen Ingilishi duk ya faɗi akan malamai ta hannun soja malamai wahala suke sha domin idan soja sun tare su da ƴan sanda ce musu suke koko fara wannan abin saboda haka za ku sha ko kuma su ce kun ci kaiwan turancin Ingilishi kun cika kaza kuna nuna cewa kuna da ilimi to suna ne masu ba malamai wahala to haka ƴan aware su ma idan sun kama malamai guntule musu hannu suke ko yatsotsi da sauransu ko su kashe su ma cewa suna hana su tafiya karantarwa suna tafiya aiki suna tsaka mai wuya wato malami na cikin wani rayuwa na wahala to haka ɗaliban makarantun ma yanzu tarbiyya ya fita daga cikinsu za ki ga yaro ya zo makaranta da wuka ko kuma ya zo makaranta da wani makami yana nema ya faɗa da malaminsa ko kuma yana nema ma ya hallaka malaminsa domin malaminsa na so ya saka su a hanya mai kyau farkon abin da malamai suke bukata gwamnati ta duba shi ne ta duba abin da ake kira statue particulier na malamai wato ainihin kundin yadda aikin malamai yake tafiya a duba kuma albashinsu a duba kuma tsaronsu a duba kuma lafiyarsu domin abubuwan da gwamnati ba ta saka wa kanta ba kenan malami domin ya je karantarwa wani abu ya faru da shi wahala a hannunsa yake abubuwan da yake sheka a makaranto da ife-ifen yara fadace-fadace da sauransu da yake ji wannan duk akansa ya saura to dole ne gwamnati ta duba lafiyar malamai ta duba kuma yadda tafiyarsu yake ta wajen albashinsu da sauran.
Aiki ne mai tarin lada wanda ba kasafai suke cin muriyar irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ilmantar da al'umma ba. Idan muka yi la'akari babu wani kama daga shugaban ƙasa har ƙasa da ba malami ne ya koyar da shi ba. Malamai sai dai mu ce Allah ya saka da mafificin alkhairi. To kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leka ɓangaren ƙwalama.
Tuma sauraronmu yanzu kuma za mu garzaya wajen Hajiya Habiba za mu ji yau me za ta saka mana a tukunya wannan makon din. Hajiya Habiba assalamu alaikum.
Malama Maimuna barkanmu da warhaka. Kamar da muke yin shirye-shiryenmu na girke-girke na kowane sati za mu dafa katantanwa da sakwaron fulanci. Na katantanwa tukunna ana bukatan katantanwa kaman na jaka biyu jaka uku haka don ana samun shi a ɗaure a cikin leda ne bon in aka samu shi katantanwa a samu planci ma kaman ko na jaka guda irin kaman plancin da bai yi jadewa ba wanda ya so maja kaman shi ma na jaka guda sannan a samu tumato kaman na dala 20 a samu albasa a samu barkono a samu citta a samu tafannuwa sannan a samu dan gishiri da dan mai da kuma dan magin ɗanɗano na wajen haɗin kayan katantanwa muna buƙatar shi kan shi katantanwa in an ɗauke shi yanda ake gyara shi kafin a zo a yi haɗi sannan a zo a sakawa a cikin tukunya a dafa na farko tukunna za a ɗauki katantanwa in an ɗauko shi yana nan da ran shi kuma a saka shi a cikin wani babban tasa yanzu a sa ruwa wuta in an sa ruwa wuta ya yi zafi ko ya tafasa yanzu shi azu awa azu ruwa in a cikin katantan wai in azu ruwa a bar shi dan minti 5 zuwa minti 10 yanzu aka gama aka zuba ruwa in ruwa in yayi dan san shi a tsiyaye ruwa akwai wani karan da ake dauka ake tsokalo shi katantan wai in dan yana cikin gidan shi yana nan a cikin gidan shi to yanzu akwai karan da ake dauka a tsokalo shi shi a tsokalo duka yanzu gidan in shi a sa shi a aje shi a gefe sannan shi kan shi katantan wai in shi yanzu shi a taka wani daro to ana bukatar lemun tsami da wannan yanzu shi a sa a gefe an wanke shi da kyau da gishiri domin yana da yauki da gaske yanzu aka wanke shi da kyau da gishiri shi a zo a dauki lemun tsami kaman kwaya 2 ko 3 za a wanke shi so biyu shi ma ko so uku da lemun tsami da aka zuba lemun tsami aka wanke shi aka fara lemun tsami aka wanke shi da shi yanzu shi duk yauƙin in su fita shi katantan wa ishe ya haske shi ku ga naman in yana nan da haske naman in na nan kaman da ya hanta ne yanzu shi a kuma dauraye shi da ruwa dauraye shi da kyau da ruwa a aje shi a wani tasa daban yanzu ko kayan hadi su tomato albasa in ana so a nika shi ne to shi a za iya hada shi a saka cikin abin nika a nika tomato da albasa da barkono da citta da lai da kayan su konjuman kayan hadin ganyen kamshi da su ganyen kamshi a hada shi a nika shi da kyau ana saka dan guntun abin nan a ciki kanin fari dan kadan a ciki saboda ya bayar da dan kamshi mai kyau bon yanzu shi a hada shi a nika kuma ana so barkono ya danje a ciki a nika shi da kyau a nika aje a gefe yanzu wajen dafa katantan wai za a sa mai a wuta in an sa mai a wuta in mai ya dauko zafi shi a dauki dan gishiri a zuba cikin mai din aka zuba dan gishiri a cikin yanzu shi a dauko katantan wai in shi a zuba a ciki a yanyanka dan albasa dama an yanka dan albasa gefe shi a zuba ciki yanzu shi a zuba dan albasa in an zuba albasa a juya a juya a juya a sa dan ruwa dan kadan da yake an riga an sa gishiri a lokacin da aka same shi a rufe a bar shi ya tafasa ya nuna da kyau da mai in da gishirin da albasan da katantan wai in a ciki a rufe shi a bar shi ya nuna kamar minti 10 yanzu ya nuna ruwan da dan wanda aka sa a ciki zai kare mai ne zai saura a bar shi ya soyu ya yi ja kaman dai wato ana so ya nama ya yi ja a bar shi ya soyu ya yi ja yanzu in ya soyu ya yi ja da kyau yanzu tumatun da aka hada aka nika shi a hade da su citta su tafannuwa aka hada shi aka nika shi a zuba a ciki a juya a juya in ya soyu ya yi rumu shi a sauke yanzu ta a sa magi a ciki magi ko kwaya biyu inda ba sa cin magi da yawa yanzu aka sa magi magi ana sa shi tushu a tsakiyar lokaci saboda ya nuna daidai nuna iya nuna shi a sauke yanzu ta tashashin sakwara za a dauki plenty kamar plenty ko kwaya 5 ko 6 hakan nan a fara shi da kyau a wanke plenty in ana fara wanke ma da bawun an wanke shi a fara yanzu aka fara shi sha a kankare gefe gefe in a saka cikin a wanke shi kuma da kyau za a yanka shi kamar mako ko biyu a sa tukunya in an sa tukunya aka sa ruwa da gishiri ya tafasa da yanzu akwai turmi kuma daka shi a aje turmi a gefe plenty ya nuna yanzu shi a sa turmi a daka ana diga din manja kaɗan a ciki saboda ya yi dan ja kaɗan a daka plenty da kyau a daka shi da kyau in an daka ya yi danƙun nan ya haɗu yanzu shi a cire shi a yanyanka a saka tasa a zuba miyan katantan wa gefe ga kuma tuwon sakwara a gefe.
Masu sauraronmu kun ji dai yau abin da Hajiya Habiba ta sanya mana a tukunya ta dafa katantan wani da sakwaran fulanti wannan ci ma ko na ce girkin wasu kabilu ne a nan kasar Kamaru wanda ake kiransu da bayangi wanda suke sashin arewa a maso yamma da kudu maso yammacin kasar Kamaru.
Madalla da haka ne ko muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wakiliyarmu Maimunatu Sadu da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu wacce ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.